تغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله
من أقل وديات الله سبحانه وتعالى da ya sake raya mu ya kamo wannan yammaci na tara ga watan Ramadan da jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 22 ga watan 26 ga watan 2 shekara ta 2026 domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan majalisi na ku mai albarka ba mu gushe ba har yanzu muna cikin suratul baqara inda jiya dai muna dabda kammala aya ta 143 shi ma sai lokaci ya sake cin mana ina ganin al'amma zai tashi ya karanto mana aya ta 144 na kada sa bayanin wancan aya sai mu shiga cikin wannan kai tsaye na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
نعم الله سبحانه وتعالى yace qadina ra taqalluba wajhika fi sabaa hakika muna ganin jujuyawar fuskarka zuwa ga sama falan walliyannaka qiblatan tarqaha da sanin zamu juyar da kai alqiblat da kai yarda da ita ko za ka yarda da ita wawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka duyan da fuskarka bangaren masallaci bi al-barba wa haythu ma kuntum duk inda kuka kasance ku musulmai wawallu wujuhakum shatra ku duyan da fuskarku bangaren shi wa innal ladina utul kitab lalle wadanda aka ba wa littafi la ya'lamuna suna sanada cewa annahu al-haqqu min rabbihim juyawa a kalli masallaci mai alfarma wannan gaskiya ne daga wajen ubangijinsu wa man Allahu bi ghafilin amma ya'malun Allah bai zama maras gani game da abin da suke aikatawa ba wa la in ataita alladhina utul kitab inda zaka zo wa wadanda aka ba wa littafi zaka zo musu bi kulli ayatin da kowace irin hujja ma tabi'u qiblatak ba za su bi alqiblat ba ba za su bi inda ka fasanta ba wa ma anta bi tabi'in qiblatahu kai ma baka zama mai bin alqiblat su ba wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblat ba'd sashin su ba su zama masu bin alqiblat sashi ba wala in ittaba'ta ahwa'ahu idan ka bi ma'ana soye soyen zuciya su bi ba'di ma ja'aka min al-'ilm bayan ilimi ya zo maka innaka idhal lamina dhalimina lalle kai sai ka zama daga cikin azzalimai
na'am
kafin mu fara bayani akan waɗannan ayoyi jiya inda muka tsaya ita ce kalma ta ƙarshe ta aya ta 143 cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum za mu tashi bayani akan inna Allaha bin nasi larhamur rahim وما كان الله ليضيع ايمانكم قال لي الله فزي توذر تا ايمانكم kuka ce imani anan ai shine sallar wannan ya nuna kenan aiki yana daga cikin imani domin sallah aiki ce sallah ce inna allah lalle allah bin nas game da su mutane da raqufun allah mai tausayi ne rahim allah madaukakin sarki mai jin kai ne raquf akwai kirawoyi guda biyu wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafs an azi da rabu qurra sun karanta raufur rahim amma shu'ba shi kuma daga azi da hamza da al-imam al-kisai da khalaf da yaqub sun karanta la raufur rahim raufur rahim wannan kuma duk ma'ana da yace wannan siga ce ta mubalagha domin mun san a larabci akwai sigogi na kaiwa matuka a wajen aiki wanda ake kira siyaful mubalagha guda biyar wanda duk inda ka ji wannan kalma ko da ya zama wannan kalma tana nufin yawan abin ko kuma ya zama tana nufin yawan maimaituwar abin ko kuma yana nufin ta tattara abubuwa da yawa ko kuma yana nufin dawwamar abin da dorewar abu daga cikinsu akwai fa'al fa'al kalma ce ta mubalagha ma'ana kamar ka ce ghaffar ko kaza ko sabbar wannan tana nuni akan yawaitar abu in kace ghaffar me yawan gafara ta zo a ma'anin fa'al da yawan yin abu daga ciki akwai mai fa'al mai fa'al ita kuma ta kunshi yawaitar abu da kuma tsayawa akan abu ayi abu da yawa kuma tsaya akan abu kamar mi'ta kamar mizwaj mizwaj mai yawan aure kuma ya tsaya yana yawan aure kamar yadda a wani asar ake cewa al-Hasan ibn Ali yana cewa ana mizwajin mitlaq yace wai ni mai yawan aure da kuma mai yawan saki ne kaga mizwaj ta zo ala sigati bifa'al yawan yin abu da kuma dorewa akan abu na uku akwai fa'ul fa'ul ita kuma tana nuni akan abin ya tatturo abubuwa da dama kamar ka ce ghafur Allah mai yawan gafara ne ala wazani fa'ul kamar ka ce shakur Allah mai yawan godiya shi ma ala wazani fa'ul kamar ka ce sadu mutum mai yawan ya tattara gaskiya da yawa kamar ka ce aqul mai yawan cinye duk wanda yana nuna kalmar tana nuna yawaitar abu da kuma dorewar abu shine wanda yake zuwa a bawanin fa'ul na hudu shine fa'il fa'il tana nuni akan tabbatuwar sifar da yawan maimaituwarta duk kalmar da ta zo akan ma'aunin fa'il yana nuna wannan abin da yawan maimaituwa ne kamar sami' basir khabir duk wannan yana nuna Allah mai yawan ji ne Allah mai yawan bada labari ne, Allah mai yawan gani ne, Alim, Allah madaukakin sarki masani ne. Shi yasa mafi yawanci sifofin Allah da suke zuwa a wannan ma'aunin yawanci za da sifa ce zatiya, domin sifofin Allah kala biyu ne, akwai sifa zatiya, akwai sifa fi'iliya. Ma akwai sifa da ba ta rabuwa da Allah har abada, tana tabbare da zatin Allah, shine kamar Sami'u, koyaushe Allah mai ji, ba za a ce ga ranar da Allah baya ji ba. Kamar Alim, koyaushe Allah masani ne, ba za a ce ga ranar da Allah ba shi da ilimi ba. Kamar Khabir, Allah kwararre ne wajen ba da labari, labari na gaskiya, ba za a ce ga ranar da Allah bai san wani labari ba. Kamar Basir, kamar Alim, duk wannan yana nuna Allah koyaushe ya sifatu da waɗannan sifofi. Wannan shi ne sifa zatiya. Akwai sifa fi'iliya, wanda wani lokacin Allah ya so yana sifantuwa da su, wani lokacin Allah ba, kamar a ce Allah yana kamar sifa ta nuzul, wanda Allah yana saukowa daga sama ta daya, ba koyaushe ba. Kamar Khaliq, Allah mahalicci ne, in ya so ya halitta, in ya so ya bari. Kaga wacce sifa ce fi'iliya, wanda yake da alaka da aikin Allah. Wacce kuma sifa ce zatiya, wacce take danfara da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai fu'l ko fa'il, shine rabu. Kaga rabuun ta zo ala wazani fa'ul, Allah ne yawan tausayi ne koyaushe. Wannan kuma fu'l tana nuna akan tabbatuwa akan sifa rubu, Allah madaukin sarki koyaushe Allah sifa ta tausayi ta tabbata ga Allah. Ya zo akan kalmar faqid da qalib da shahis, to waɗannan su ne siyaful mubalagha a larabci, wanda kowane ɗaya daga ciki yana nuna yawan daidaituwar abu ko tabbatuwar abu ko kuma haɗuwar abubuwa. To Allah madaukakin sarki mai tausayi ne, Allah madaukakin sarki ainihin wato mai jin kai ne, ma'ana tausayin Allah yana kunshe da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa wa inna ma arada jalla tanahu bi dhalika anna Allah azza wa jalla arhamu bi ibadihi, yace abinda Allah yake nufi a nan cewa Allah mai tausayi mai jin kai ne ga bayinsa, min ay yudayya lahum ta'ata aqa'uhu biha fala yuzimu 'alayha, ma'ana kasancewa wadancan sun yi sallah suna kai labbaytul maqdis, daga baya aka ce a canja a kalli Kaaba, to waɗanda suka mutu suna sallah suna kallon baitul maqdis, Allah mai jin kai ne, ba zai tozarta ayyukansu ba, Allah zai ba su lada akan wannan. Sannan wa'arafihim, Allah mai tausayin su ne, min ayyu akhiduhum bi tarki ma laysa alayhi, ta yanda Allah ba zai kama su ba akan abin da Allah bai wajabta musu ba, Allah bai wajabta lokacin su ba ce akan Kaaba ba. Shi yasa dan sun yi sallah ba su kalli Kaaba ba, Allah ba zai kama su da wannan ba, saboda tausayin Allah, domin Allah ba zai kama ka ba sai ya umarce ka ka yi abin da Allah madaukakin sarki ya ce yi. Waɗannan sifofi guda biyu, sifa ta ra'afa da rahma, sifofi ne guda biyu wanda Allah ya sifanci da su. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanci da su, haka Allah ya sifanta manzon Allah da su. Manzon Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne, Allah madaukakin sarki mai tausayi ne, mai jin kai ne, amma da tausayin manzon Allah da na Allah ba iri ɗaya bane. Irin tausayin Allah daban, irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban. Kamar a ce Allah mai ji ne, manzon Allah mai ji ne, kai ma mai ji ne, amma da jinka da na Allah ba ɗaya bane, jinka daban ne, na Allah daban ne. Shi yasa dan wani abin halitta ya sifatu da sifa irin sifar da Allah ya sifatu da ita, wannan ba za ta sa ta kore wa Allah wannan sifar ba, wai dan wani mutum ya sifatu da irin wannan sifa, a'a, ka tabbatar wa da Allah wannan sifa, wanda Allah ya tabbatar wa da kansa ko wace manzon shi sallallahu alaihi wasallam tabbatar masa da ita. Amma ka sani cewa da ta Allah da ta wani abin halitta ba iri ɗaya ba ce, kuna ne kawai, amma ta Allah daban, shi ma ta wani abin halitta daban. Shi yasa sifa ta rahamar Allah, rahamar Allah wata aba ce mai yawan gaske. Shi yasa rahamar Allah ta fi fushin Allah yawa a kan mu, rahamar Allah ta fi fushin Allah yawa. Shi yasa wasu malamai suke cewa Allah yana mu'amala da mu ne da rahamarsa, kamar yadda yake mu'amala da kafirai da adalcinsa. Ma'ana idan da Allah zai mu'amala da kai da adalci,
to da ba ka kai labari ba a ce duk abin da kai shi za a yi maka ba za a ƙara maka komai ba ba za ka kai labari ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa babu wani mutum ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa zai kai shi aljanna ba wanda aikin sa zai kai shi aljanna sahabbai suka ce ya rasulullahi har kai manzon Allah ya ce har ni sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa amma idan dan ta aikin ka ne ba za ka kai labari ba dan adam Allah zai ce kar ka yi kuma ya yi ya sake cewa kar ka yi ya sake yi ya sake cewa kar ka yi ya sake yi kuma ya bashi lafiya ya bashi abinci ya bashi arziki ya bashi mata ya bashi yaya ya bashi gida kuma yana yin abin da ya ce kar ayi
Allah jalaluhu
banda rahmar Allah ba zai maka wannan ka kalli yanayin dan adam wani in yace kar ka yi in ka sace kai har abada kai da shi wani idan kuka bata da shi ruku ne da shi ba zai taba hucewa ba yana nan yana rubanka yadda za ka iya shigowa a cikin din sa ya baki mataki a kanka to amma Allah ba haka yake ba shi yasa rahmar Allah tana da yalwa rahmar Allah tana da yalwa shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin wani mutumin karkara wanda ya zo Madina manzo Allah yana tare da sahabbai a cikin masallaci kawai yana shigowa masallacin sai ya koma gefe masallacin kawai sai ya fitsari ya fitsari a cikin masallaci sai sahabbai suka yi can a kansa kai wannan wani irin mutum ne kai dai haka sai annabi ya ce ku yaje shi ya gama fitsarinsa manzo Allah ya ce ɗebo ruwa a cikin gura a zuba aka ɗebo ruwa aka zuba shikenan sai manzo Allah ya kira shi ya ce bawan Allah zo na sai zo gurin manzo Allah sai ya ce ya kai bawan Allah ka sani nan masallaci ne masallaci ba a gina shi dan a yi fitsari ba an gina masallaci ne dan a yi sallah ai karatun qur'ani kuma an bashi Allah to da ka daga yau ka kiyaye shikenan ashe wannan abin da manzon Allah ya gaya masa ya ji dadi sahabbai sun yare shi manzon Allah ya dantsar da shi ya kwanta masa da hankali shikenan aka yi sallah bayan an gama sallah sai wannan mutum ya daga hannu yana addu'a daga cikin abin da ya rinka faɗa sai ce Allahumma rahmdi wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahada sai ce Allah ka ji kanmu mu biyu ne da annabi Muhammad Allah bayan mu kar ka ji kan kowa me yasa ya ji dadi na abinda manzon Allah ya fasa to da ka shi da annabi Muhammad su bi Allah ya ji kan su amma duk wani wanda ya fata fasa rai kawai Allah kar ka ji kan shi ba wanda da shi nan ba da sabai aka yi kanci manzon Allah ya sa yake da shi ya kai bawa Allah rahmar Allah tana da yalwa rahmar Allah ta fi karfin mu in ka tashi ka rufa kowa rahama ka ga wannan manzo Allah yana nuna cewa wasi at rahmatin kullu shay kamar yadda Allah ya ce rahama ta tayi wuce komai da ku shi yasa yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wataala kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kare ta gare shi Umar dan Khattab yake cewa wata rana an kamo wadansu bayi daga cikin bayan da aka kamo a Hawazin aka kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo su gaban manzon Allah sai ga wata baiwa hantsar da ta cika da nono saboda me saboda dan ta jariri da yake shan nonon ya bata a rasin da yake a rasa waye yake shi haka ta rinka tatsar wannan nonon tana ba wata su jariran saboda zafi da take ci ana haka sai Allah ya kawo mata wannan jaririn nata kawai sai aka ga wannan jaririn nata a hannun wani tana ganin jaririn nan tana gane nata ne kawai sai ta dauki jaririn ta tana daukar jaririn da sai ta rungume shi a cikin ta ta duka ba shi wannan mamadin yana sha ta rungume shi da karfi ta ba shi tana shayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganta sai ya ce da sahabbai aturauna hadhihi tari'atan walad hafin na yanzu ku ku kalli wannan matar ku kalli yadda ta rike wannan jaririn nata kuna ganin wannan matar za ta iya daukar wannan jaririn nata ta jefa shi a cikin wuta yanda take tausayin shi ta rike shi haka kuna ganin inda za a ce ta jefa shi a cikin wuta za ta iya jefa shi a cikin wuta kullu la kuma da saka wallahi kare yadda a gare shi ce muka ce a ya rasulullah wa hiya taqdiru ala alla tatrahu ita tana da dama amma duk da wannan damar wallahi ba za ta iya jefa wannan yaron cikin wuta ba saboda yadda take tausayin shi take jin kansa sai manzo Allah ya ce to wallahi arhamu li ibadihi min hadhihi bi waladiha manzo Allah ya ce na rantse da Allah, Allah ya fi jin kambayinsa fiye da wannan matar akan danta. Yadda take tausayin wannan bawa, take kaunarsa, take jin kansa, to Allah ya fi tausayin bayinsa fiye da yadda wannan mata take tausayin wannan dan nata. Wani yana nuna maka yadda Allah madaukakin sarki yake tausaya mana kenan. Allah bai tausayi daga bayinsa. Haka Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kare yadda a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira yake cewa na ji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata da gare shi yana cewa ja'ala Allahu ar-rahmata fi mi'ati juz'. Allah madaukakin sarki da ya halicci rahama sai ya raba ta gida 100. Allah ya raba rahama gida 100. Fa amsaka indahu 99 juz'a. Allah ya rike guda 99 a hannunsa. Wa anzala fil ardi juz'a. Allah ya saukar da rahama guda 1 tak a duniya gaba daya. Yace fa min zalika, manzo Allah ya ce yana daga cikin rahamar guda 1 da Allah ya saukar da ita ga duniya gabayansa gaba daya. Ta tarahamul khalq, bayi halittu suke tausaya wa juna, su suke jinka juna. Manzo Allah ya ce hatta tarfa al faras hafiraha, wannan za ta sa ga doki ya daga kofatarsa ala waladihi, akan ɗansa khashiyatan an tusibahu, dan kai ya take ɗansa, haka zai dauke kofatarsa saboda tsananin tausayin wannan dan nasa. Ma'ana duk wani tausayi da kaga yana faruwa a duniya tsakanin mutane da dabbobi da kwari da tsuntsaye, to ɗaya ne daga cikin ɗari wanda Allah ya yi duniya. 99 yana wajen Allah, wanda Allah zai ga bayansa. Dan a nuna maka irin yadda Allah madaukakin sarki yake son rahama ga bayansa. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, hadisi shi wa Bukhari da Muslim, manzo Allah yake to lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabi. Yayin da Allah madaukakin sarki ya ayyai halitta, sai Allah ya rubuta a cikin lauhil mahfuz. Fa huwa inda arshihi, wannan lauhil mahfuz yana can wajen al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Me Allah ya rubuta? Allah ya rubuta inna rahmati taqlibu ghadabi, Allah ya ce lalle rahmata tana rinjaya fushina. Wannan yana ƙara nuna maka Allah madaukakin sarki mai rahama ne, Allah madaukakin sarki mai jin kai ne ga ainihin wato bayansa. Hadisi na gaba shi ma hadisin Anas bin Malik, Allah ya ƙara yadda a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi, wallahi Allah yana tsananin farin ciki da bawa shi tuba. Idan bawa ya tuba, Allah yana murna, Allah ya farin ciki. Ashe farin ciki sifa ce daga cikin sifofin Allah, amma ya Allah yake farin ciki? Allah kadai sani bai faɗa mana ba. Allah yana farin ciki da tubar bawansa, hatta ya tubu ilaihi, har idan bawan nan ya tuba, Allah zai farin ciki da wannan tubar bawan. Allah yana farin ciki da tubar bawansa fiye da min ahadikum kana ala ra'idati, fiye da ɗaya daga cikinku da zai hau abin hawansa, ya tafi wani gari ko ya tafi wata ƙasa a kan abin hawa, bi ardin fala, har sai ya je cikin tsananin daji, kuma daji mai ɗauke da sahara wanda babu wani ruwa, babu wani shuka, babu wani abin ni'ima a cikin wannan jeji, sai tsananin sahara da tsananin zafi. Yana tafiya a kan wannan abin hawan nasa, a cikin wannan jejin, a kan abin hawansa akwai abincinsa, akwai ruwansa. Yana tafiya cikin tsananin wannan sahara, kawai sai abin hawan nasa ya yi tutu, yana yin tutu sai kada shi, yana kada shi sai fita a guje, sai nemi wannan abin hawan nasa ya rasa, sai ya samu kansa a cikin sahara. Ga tsananin sahara, ga tsananin zafi, ga shi babu abinci, babu abin sha. Duk wanda ya taɓa tafiya a cikin sahara ya san menene sahara, ya san menene sahara, har baka ake a cikinta, babu ruwa, babu abinci, kuma ga tsananin zafin rana. Yana haka fa ayata minha, har ya yake tsammani gaba ɗaya ba zai sake haɗuwa da wannan abin hawan nasa. Fa ata shajara, kawai sai je gindin wata bishiya, kawai ya farka yana jiran kaddara yana jiran hukuncin Allah yana jira kuma ya ga ya Allah zai dace fatfaja fi dilliha sai kwanta karkashin inuwar wannan bishiya ada ayatan rashi lati yake tsammani ma shi da wannan abun hawan nasa har abada yake tsammani shikenan a rayuwa ka san akwai yanayin da dan adam zai shiga kawai yake tsammani ina ga dai kawai rayuwar ta kare irin wannan dan adam yana haduwa da shi da dama musamman masu da'awa wasu abubuwa da suka taɓa faruwa da mu guda biyu mun yi karatu a Mauritania wata rana mun hau jirgi daga Lagos to ka'ida sai an je Côte d'Ivoire Abidjan daga Abidjan sai a sauka in aka sai a transit daga nan kuma sai a tafi Nouakchott shi ne Mauritania to an je Côte d'Ivoire kawai jirgi zai landin ne masu fitowa na Abidjan su fito shi kuma ya wuce Paris cikin hukuncin Allah ko za mu je Nouakchott ni da wani abokina muna cikin jirgin nan ana zuwa Abidjan sai bacci ya ɗauke mu jirgi ya sauka ana ta cewa to ina na Abidjan Abidjan ko ba ku sani ba kawai ta zo ta kawai jirgi ya tashi yana tashi kawai sai Paris kawai ta magama an sauka a airport na France na Paris ƙarshe dai a taƙaice sai aka kama mu aka dinga zargin kamar mu yan ta'adda ne lokacin Boko Haram aka je aka kulle mu a embassy lokacin embassy na ina Najeriya wani inyamuri da karni shine ambassador lokacin aka je aka samu a gidan wani kasa inda ake daura mutane muka je muka tara da wasu inyamurai mata guda biyu su kuma an kama su da miyagun kwayoyi su ma an daure su haka mu ma aka daure mu a wannan gurin kawai yake mamaki to amma hikimar Allah subhanahu wataala wani daga cikin ba irin hidi mana hidiman nan Allah ya kaddara ba haushe ne ya fahimci kamar mu muna da alama gaskiya yasa aka fito da mu aka zo aka mana interview aka ƙara tsare ko kwana biyu daga nan Allah ya kujar da mu aka dawo da mu Najeriya to kaga wani yanayi ne muka samu kan mu kawai tunanin Allah duk ya zai da mu abu na biyu a shekarar 1995 lokacin da ake daura irin wanda ake ɗauka ɗalibai ake kai su jami'ar islamiyya akwai Sheikh Abdul Wahab ɗaya daga cikin manya-manyan malamu Allah ya ƙara masa lafiya sai ya ce da ni da Malam Abdullah gadan kaya mu same su a Sokoto za a yi mana daura za a ɗauke mu mu bi lokacin za a kai mu jami'ar islamiyya to a lokacin ni na yi wata daura ta wannan jami'a jami'ar Imam da take a Nouakchott Mauritania na samu admission letter amma lokacin tafiya bai yi ba shi kuma na da lokacin bai samu admission zuwa jami'a ba da muka je Sokoto a nan za a yi mana daura da sai shi wani nani ɗaya daga cikin malaman jami'a Allah ya gafarta masa sai ce gaskiya form din saura guda ɗaya ba biyu bane so da aka tunda saura ɗaya sai dai a cikin muhudi wani ya bar wani sai ce malam Abdullah na fafa ka kai interview yayi interview muka cike form wato abin mamaki muna fitowa sai guzurin ya ƙare a lokacin muka rasa inda za a yi haka muka zo tasha muka kwanta a tasha muka je masallacin tasha muka yi bara a wancan lokacin 1995 a masallacin tasha muka yi bara muka tashi haka muka kwana a tasha bayan sallar asuba muka je wani masallaci na tasha muka yi bara wallahi bara nan da muka yi wani mutum da ya gaya mana wata magana har yanzu magana ni dai tana damuna kuma Malam Abdullah gadan ɗaya ma idan muka hira tana damuna abinda ya ce mana ya ce da gani waɗannan barayi ne wanda kalma ya gaya mana mun faɗa da bai ne mun je wajen jami'ar islamiyya amma a gaya mana wannan kalma kuma a kawo kudin mota aka ba mu saboda ba mu da kudin mai karfa to wannan yanayi ne da wani lokacin mutum yakan samu kansa a wani yanayi wanda zai fara tunanin cewa al'amarinsa ba sai yadda Allah ya yi kuma dukkanin dan adam a rayuwa yakan iya samun kansa a cikin wani irin yanayi saboda haka dole ne a rayuwa sai mutum ya yi hakuri akwai nan da zaka samu kanka cikin yanayi na kunci da damuwa da tashin hankali musamman masu da'awa musamman masu kira zuwa ga addinin Allah to haka dole ne sai an yi hakuri dole ne za a samu kai a cikin wani irin yanayi to wannan bawan Allah gashi abin hawansa ya wuce kuma ya yanke tsammani yana jira ya ga me zai faru yana cikin wannan yanayin idza huwa biha qa'ima indahu kai sai dan bacci ya dauke shi yana tashi sai ya ga wannan abun hawan nashi a tsaye a kansa kuma da abincinsa da abin shansa wannan yasa ya shiga tsananin farin ciki saboda tsananin farin ciki ya buɗe baki ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo Allah ya ce akba wannan mutumin yayi kuskure min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki wannan abin da ake to duk irin farin cikin da wannan mutum yayi to Allah ya fi shi farin ciki idan bawa ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa musali duk lokacin da ka tuba Allah yana murna yana farin ciki da wannan tubar da kaiwa Allah shi yasa Allah bai rahama ne Allah bai cika ne shi yasa hadisi na karshe hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah yake cewa Abu Ayyub al-Ansari yake cewa kuntu katabta amru shay'a lokacin da rashin lafiya ta kama Abu Ayyub al-Ansari sai ya gaya wa almajiransa sai ya ce ni fa akwai abin da nake koyo sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda nake daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina koyo yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace da duk manzon Allah ina da amsar da fada da shi na cewa laula annahu tudnibun da ba yan ku kuna yin laifi ba kuma Allah ya gafarta muku la khalaqa Allahu khalqan da Allah ya halicci wata halitta ta musamman yudnibun wanda za ta yi laifi ya rasulullahi lakum Allah ya gafarta ba an ce kai laifi ba amma zikiri zurbin da kai in ka dawo wa Allah Allah zai karbe ka ba abin da za ka yi ka dawo wajen Allah wanda Allah ba zai karbe ka ba shi yasa yana da kyau kullum mu rinka yin nadama akan abin da muke yi wanda ba daidai ba mu rinka komawa ga Allah ba mu makara ba duk abin da muka yi idan muka dawo ga Allah wallahi Allah madaukakin sarki zai karbe mu kuma Allah madaukakin sarki zai iya mana rahama da gafara akan wannan shi yasa inna Allaha bin-nasi ra'uf Allah madaukakin sarki bai tausayi da gabayinsa rahim Allah madaukakin sarki bai jinkai sai Allah ya ce ka ji nara taqalluba wajhika fi as-sala hakika muna ganin jujjuyawar fuskarka zuwa sama malaman ta ce qad tufidu at-tahqiq wa suna cewa idan dakala fil mudari tufidu at-taqlil wa idan dakala fil madi tufidu at-tahqiq cewa qad idan ta shiga cikin mudari to yana nuna aikin ka da yake faruwa amma idan shiga cikin fi'ili madi yana tabbatar da wannan aikin wadansu malaman suka ce a wannan qad tana nufin litakhir amma lokacin qad tana shiga cikin mudari ta mai da shi madi kama qad nara taqallum Allah ya riga ya ga jujjuyawar fuskarka kaga na rafi'il mudari ne amma da qad ta shiga ta mai da shi madi kamar yadda Allah yake cewa qad ya'lamu ma antum alayhi Allah ya riga ya san abinda kuke akai kaga ya alam fi'il mudari ne amma da qad ta shiga ta mai da shi zuwa ga fi'il madi haka walaqad na'lamu annaka yudhiqu sadruka kaga qad dinnan ta shiga cikin mudari ta mai da shi madi hakika mu daga mun sani to nan Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika hakika mun san muna ganin jujjuyawar fuskarka ina kake juyawa kana juyawa kana kallon Ka'aba kana so a ce ka juya ka daina kallon Baitul Maqdis ka dawo ka kalli Ka'aba wannan shine abin da kake fuskarka idanun kai suke ta dagawa kake kallo malamai suka ce me yasa manzon Allah ya dabu kuma yake san ya daina kallon Baitul Maqdis ya dawo ka kallo Ka'aba wasu malamai suka ce saboda abubuwa guda biyu suka ce abu na farko saboda ya saba ahlul kitab saboda Ka'aba ita ce alqibla annabi Ibrahim to kuma yana so yayin koyi da kakansa annabin Allah annabi Ibrahim shi yasa yake so shi ma ya dawo ya ci gaba da kallon alqiblar kakansa shine annabi Ibrahim alaihi salatu
ya halatta idan mutum yana
bangare kake na duniya inda zaka kalla Ka'aba mu anan Najeriya Ka'aba tana gaba da mushi abin da kalla gaba in ka ji wata kasar arewa sai kallo arewa take su wata kasar tana kudu da su wata kasar tana yamma da su shi yasa duk inda kake a duniya zaka kalli bangaren da aljumla ta shi yace wa ajma'u malamin sun yi ijma'i ala anna man shahadaha cewa duk wanda yake kallon Ka'aba gashi ga ta wa ayanaha kuma yana kallon ta da idan sabarubaru furza alaihi istiqbaluha to anan dole ne ya kalle ta ma'ana wanda ya zama dole ya kalli Ka'aba shi ne wanda gashi ga Ka'aba yana kallon Ka'aba kuma yana wurin Ka'aba to anan idan ka dan karkace mata sallar ka sai ba anan dole ne ka kalle ta ne wannan shine ka'ida da wanda yake ganin ta kuma ga wanda yake inda take a lokacin dole ne ya kalle Ka'aba sai ce wa annar in ta kalle ta bala amma idan mutum ya bar fuskantar ta wa huwa mu'alillah kuma yana kallon ta gashi ga ta yace bayan nan kuma wa alimu bi jihadiha kuma ya san bangaren da take ga inda take amma ya kauce yaji kallon ta yace bala bala ta ai wannan ba da sallah wa alayhi aada idan ne sallama ya dan karka ji mata sai ya sake salla kullum ba salla sai ya sake dukkan abin da ya salla yace haka ibnu abdul bar ya ambata wannan bayani yace sannan mu ajma'u malaman sun yi ijma'i ala anna kullu man qaba anha duk wanda ya zama baya inda ka ba shi shi ba maka yayi ba yana wani gari da ban yana wata kasa da ban an yastaqbala nahiyataha wa sharraha wa tilqaha shi abinda ake so kawai ya kalli bangaren da Ka'aba take ya kalli sayyidin da Ka'aba take ya kalli yadda da Ka'aba take idan tana gabas da kai kawai ka kalli gabas ka karkace mata ba ka da rabi ita ta haji ka dan bangare ita ta haji ya zama dai baka juya mata baya ba illa shi ne ka juya mata baya in ka juya baya shi ne baka da sallah amma dan ka dan karkace ba tare da ka sani ba maimakon ka kalli sayyidin da sai ka dan karkace wannan babu komai sallar ka tayi domin ba ka inda kake amma idan kana inda kake to dole ne sai ka kalli ka ba kai da ita sannan ai da zuwa to sallar ka yace fa in khafiyat alayhi idan kuma ya zama wani ina ne ma inda ka ba take to kawai idan ya san yanayin taurari da yadda suke a sama da yadda suke nuna bangare kawai sai kalli bangaren gabas kawai sai sallar sa sallar sa tayi ابن العربي المالك رحمه الله تعالى يذكر فسر وطن آيات في كتاب أحكام القرآن سيك جوا قد وقد اختلف العلماء يجمع لبس يسعى بالي هل فرض الغائب عن الكعبة استقبال العلم يجمع لبس يسعى بالي أكم واجبين كمتما تبايع قول الكعبة واجبين زياكا لكي تكذا كعبة زياكا لتحرقه yace a wannan tsibirin jiha ko kuma idan ya kalli bangaren da take yayi kawai ya kalli bangare wanda bangare take gabas kawai kalli gabas ya karka ce mata ya karbe ta ce ba kawai sallar shi ta yi sai ke cewa fa bihum man qala dan jiha ai mun alƙala da yace daga cikin malamai akwai wanda yace farzu mu yin tsibirin da ai abin da yake wajibi wai dole sai ya kalle yake wannan akwai wahala wannan ba zai yi ba a ce wanda yake Najeriya ko Nijar ko Amerika ko Ghana ko Kwanji ko a ko Burkina Faso a ce wai dole sai ya kalli Ka'aba da shi a sai ya kalli magana da Ka'aba to da bai da jaba yace wa hadha dha'if ibn arab yace wannan magana tana da rauni li anna hu taklim da duk dole akai rauni ne limala ya sirri ne wato ya dora akan sabai abin da ba sai abin da ba sai ba yawa bane yace wa dinu man qala daga cikin malamai abun da yace aljiha bangaren da za a kalla yace wa huwa sahih yace wanda ni kace magana ta fi danci sai yace li amrayni saboda abubuwan da zai fita da ni yace al'amr al-awwal annahu al-mulk alladhi yartabit bihi at-taklif yace domin shi ne abin da zai iya yiwa ga balibi ya aikata abin da zai iya yiwa shi ne ka kalli bangaren sa amma ba zai yi ba ka ce wai inda kake kallo din nan wai dari ba da ni ka abarje kana taitin da ba zai yi ba yace dalili na farko kenan yace asali dalili na biyu annahu al-ma'mun bihi fil qur'an kuma shi ne umarnin da aka ba mutum a cikin Al-Qur'ani da Allah ya ce fa walli wajhaka ka koyar da fuskar ka daidai ne shara'a ma'ana jiha bangaren da bai ce ayin ba bai ce ayin al-masjid al-haram ba sai ce shara'a al-masjid al-haram bangaren da masallaci mai alfarma yake nan ka ce ka kalla ba ce sai ka kalle ita ka aro ba yace wa hal kuma kuntum tuwallu wujuhakum shatrahu yace ba la yutafatu ila khayr zalim ba za a juya da wannan da wata magana in ba wannan magana ba wannan shine abin da ai sun wato malamai suka fara abin da yake inganci dai bai sallah idan yazo bai sallah in ba a gurin Ka'aba yake ba kawai ya kalli bangaren da Ka'aba kuma magana ta farko ya halatta mutum ya kalli inda ba bangaren Ka'aba take ba ya sallah sannan idan ya sallah ko da shi malamin su ce idan da gangan ne ya kalli inda ba nan Ka'aba take ba idan ya yi sallah sallah shi ba ce ba amma wasu malamin su ce idan sallar nafila ce kana halin tafiya ko sallar tsoro a lokacin da ake cikin yaki na duk inda ka kalla ko da ka san ba a kibla ba ne in kai sallar sallar ka tsaye kamar yadda Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya fassara wannan ayar sai ke so fadin Allah ta'ala wa haythu ma kuntum wa wallu wujuhakum shatra cewa duk inda kuke ku juyar da fuskar ku faliyar da take yace amara ta'ala bin tisdar al-ka'aba yace Allah ya yi umarni a fuskanci Ka'aba idan za a yi sallah yace bin jihad bin jami'i jihad al-ard daga dukkanin bangarorin da take na duniya idan za ka sallah ka kalli bangaren Ka'aba yace sharqan wa gharban wa shimalan wa junuba kada bangaren gabasin na duniya ko bangaren yamma ne na duniya ko bangaren arewa ko bangaren kudu duk lokacin da zaka yi sallah kawai ka kalli bangaren da Ka'aba ce sai ya ce wala yusufna min hadha shay yace ba wani abu da aka yi kogaciya akan wannan siwa bin nafila sai dai idan ka zo zaka yi sallar nafila fi halin safar idan kana halin tafiya فإنه يصليها حيث توجه نحو الكعبة شوى كي ذاك يصلى أتوب إنت أبنها وكيه رسلتا وإنان إن دي كان أتكر ذاك ينافلا أموتا دي هو على معنى على أمين هو أسرع هو أجاكين يا أهل التدوم إنت دفك تتفلوك من تنافلا ونمبا 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 يسوى ذلك في حالة القتال هكذا إذا كان أهل ياكي يصلي على كل حال mutum zai iya yin sallah a kowane irin yanayi Allah yake cewa wa in khiftu fa rijalan aw rukbana idan kun ji tsoro ana yaki ku sallah kuna kan abin hawa ko kuna tafiya kuma duk inda kuka kalla ku sallah sallah ku tayi kamar da malai fara yace wata zaman jahila jahta tulla haka nan duk wanda ya jahil jahila tulla ke ka je gari garin da ka je ba ka san ina ne a kibla ba kuma waɗanda ka tambaya su ma ba san ina ne a kibla ba kwai kuma sun sani a ba su tafiya da ke mun taɓa zuwa misalar Qur'ani a jihar Edo sai zama hotelin da aka saukar da mu kusan yawanci masu kula da hotel gaba ɗaya ba ku ba ne muna so mu sallah kuma a lokacin ba mu da wannan abin na waya wanda zai nuna mana aljanna kuma yayin da muke da gaskiya ba masallaci a gurin akalla muna yin tafiya kilomita 5 ka kuma gurin musabaqa inda ba ta tashi sai muke tambayar wata mata mai aiki a hotelin ba kuma ba sai ta nuna mana wani guri ashe da gangan sai ta nuna mana yamma ta nan ne a cikin haka muke sallolin kuma uku muna kallon wannan yayi sai daga baya wanda ka tuni ya kula da yanayin rana sai ba ci gaskiya ba ba kula ce ba sannan daga baya sai muka gano ashe ba alƙibla bace yamma muke kallo ko ta nuna ba kai to a wannan lokacin za mu sake sallah ko ba za mu sake ba ba za mu sake sallah ba shi yasa duk wanda ya tafiya ya je guri ya rasa ina ne a jibla kawai ne da ya kalla duk inda ta zuwa kawai sallah sallar shi kai duk inda ya kama kawai duk inda ya kama ta kalla kalla walillahi al-mashriq wal maghrib wa in ma tuwallu an gaba duk inda ka kalla sallar ka tsaya shi yasa Ibn Kathir anan yake cewa yace wa kadama man jahila jihad al-qibla haka wanda ya jahilci ina ne bangaren al-qibla yusalli bi ijtihadi kawai kai ijtihadi kada ka kai dago ne a fahimta ta nan da yi kada ka sallaka ne kuma ina ga nan da kai ma kada ka sallaka yace wa in kana musli'a fi nafsi al-amr koda yayin kuskure a wannan lokacin tallace ta yi lian Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha yace Allah baya dora wurin sai abinda aida sunwa turin zai iya shi sai idan kai sallah ba ka tsaya wannan shine abinda malamai suka faɗa a wannan Allah yace fa walli wa tahaddasat al masjid al haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra sai Allah yace wa innal ladina utul kitaba lalle wadanda aka ba walin tabi da ya alamuna annahu al haqq min rabbihim lalle sun san cewa ba a yi manzon Allah ba ne ba a yi sahabbai ba ne Allah madaukakin sarki ne ya saukar da alqur'ani da ayoyi wanda suka tabbatar da cewa wannan abin da bauta Allah shi ne da ya Allah kuna annahu haqqun min rabbihim sun san cewa wannan abin gaskiya ne daga ubangiji ne wallahu bighafilin amma ya'malun Allah madaukakin sarki bai zama mara tsari game da abin da suke aikata ba sai Allah ya ce wala in ataita alladina utul kitaba Allah ya ce da ba ka zo da wadanda aka ba wa littafi da za ka zo musu bi kulli ayati da dukkanin hujja a ce ka zo musu da kowace irin hujja da take nuna cewa Allah ne ya ba ka umarni a daina kallon baitul maqdis a kallon ka'aba ma tabi'u qiblatak ba za su taba dawowa su ba qiblanka ba ba za su yadda ba so da haka manzon Allah ma anta bi tabi'i qiblatak kai ma ba ka zama mai bin al-qibla su ba domin su al-qibla su ba ka'aba ba yawancin al-qibla su ba wani dutse ne suka taba suke juyawa suke kallo wadansu kuma wani abati ne suka dora akan dutsen suke kallo da yahudawa da nasara saboda su a shari'ar su ba a ba a abbata musu cewa baitul maqdis shine al-qibla su ba amma kai a shari'arka Allah baka kike sarki ya shar'anta maka ka kalli baitul maqdis kai shekara daya da wata huɗu kana kallon baitul maqdis daga baya aka shar'anta maka ka dawo ka kalli ka'aba shi yasa na ka umarni ne daga wajen Allah Allah ne ya bada umarni kuma gaskiya ne to da ka yana da kyau maza Allah ka tsaya karku ma anta bi tabi'in qiblatuh maza Allah kai ba za ka bi wannan al-qiblat tasu ba kai bai kaza mai bin al-qiblat su ba wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblat ba su ba a dunin su kowa ba zai kin ba zai ba qiblat kowa ba yahudawa ba za su ba al-qiblat nasara ba nasara ba za su ba al-qiblat yahudawa ba to kai ma ba za su ba al-qiblat ka ba maza Allah kai ma ba ka zama mai bin wannan al-qiblat tasu ba ina gani zan dan tsaya a nan saboda wannan lokaci da zan yi akan abin da zai faru a gobe idan Allah ya kai kowa ya san gobe ce ranar kaddamar da committee na mala'iku yana da kyau kowa ya tanadi ya zo da wani abu wanda zai saka gurgurin abin da Allah ya kore masa wannan abin da zaka bayar din wallahi baka san abin da Allah zai baka ba kuma wani abu duk wanda yake so zuriyar sa kai albarka wallahi sai ya fice a ban mala'iku wannan kaida ce in dai kana so ka bar baya to sai ka ban mala'iku domin ba wanda za a ce a rayuwarsa yana so a ce duk ƴaƴansa sun mutu sun bar shi babu shi ba wanda za a ce wai yau gashi ce yake a ce duk ƴaƴansa sun mutu sun bar shi ba wanda zai so haka kowa burinsa ya yi ne ya mutu ya bar ƴaƴansa kenan kai ma za ka mutu ka bar marayu to in dai za ka mutu ka bar marayu kuwa to ashe akwai kana buƙatar waye wanda zai kula da su so akwai buƙatar in kana so a kula da naka to kai ma ka kula da wasu ka kula da wasu Allah zai kula da naka amma kar ka yadda kai watsi da wasu to kai ma za ka yi watsi da naka shi yasa za mu ga farkon maraya a musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne farkon wanda ya taimaki maraicin manzon Allah shine Allah madaukakin sarki Allah ya ce alam yajidka yatima fa'awa haka fa Allah ya same ka maraya me yasa a rayuwar manzon Allah bai zauna a gidansu ya tashi a gidansu ba manzon Allah ya zauna a gidaje da dama yau yana gidan Halimatu Sa'diya jibi yana gidan Abdul Muttalib gata gidan Abu Zayd me yasa manzon Allah ya haka maraici yau anan gobe anan jibi anan Allah ya ce alam yajidka yatiman fa'awa Allah ya same ka maraya fa babuwa babuwa kana yawo a gidajen mutane Allah ya karbe ka
ya rungumo ka ya tattaro ka ya taimake ka ya baka shari'a ko da daka ballan fahada ko da daka alilan fa aghna sallatu to fa amma al-yatima fala taka kai maraici to ka kula da maraya kai ma kana so a kula da naka to ka kula da kawai yana daga cikin abin da yake kara arziki shi ne bayarwa wallahi duk wanda ya bayar da yawa Allah zai bashi da yawa wanda ya bayar kadan to ya sani shi ma wala Allah kadan din za a bashi in Allah ya hore maka da yawa ka ba da yawa shi yasa Allah ya raba mutane gida biyu ba wanda Allah zai ce bayar ba babu shi duk talaucin ka a duniya an ce ka bayar Allah ya ce li yunfiqu sa'atan min sa'ati aji na farko kenan aji na biyu wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu wanda yake da arziki mai yawa Allah ya baka arziki mai yawa ba da baraka ba ce ba wayarka ba ce Allah ya baka dan akwai wanda yake ka wayar ka fi shi arziki akwai wanda yake ka dabara ka fi shi arziki akwai wanda yake ka ilimi ka fi shi arziki akwai wanda yake girbe ka fi shi arziki akwai wanda yake ka wayewa ka fi shi arziki ashi Allah ya dauka ya baka kuma ka sani dukiyar ta Allah ce ba ka da bace kuma Allah ne ya baka ya ce ka bayar ya ce wa atuhum min malillahi alladhi ataku kubaku dukiyar Allah da ya baku sai Allah madaukakin sarki ya kara ce zana da kyau gobe kowa ya taho da gurbadan abin da Allah ya gore masa wanda yake da arziki mai yawa ya debo jewa ya bayar dan a taimaka wa marayu shi ma in ya bar duniya Allah zai kawo wanda zai kula da lashi wanda yake da dan kadan gurbadan hali shi ma ya debo kadan nan ya bayar kudi ne abinci ne sutura ce duk ana da bukatun ta wato ni dazu nake faɗa wa mata wata aya da kullun idan na tuna wata kissa da ta faru a kaina sai na tuna wannan aya lokacin da ake tsananin yakin Boko Haram lokacin na gaba tafsiri a fatasu to muna zuwa fatasu ziyara wata ran mun je mun dawo daga fatasu mun zo daga gari kyawa kuma shigowar tsagawa sai muka tsaya gidan wani mai muna shabbai da muka tsaya muna shabbai sai ga wani mutum ya zo yana bara yayi kama da almajiri yayi kama da mahaukaci haka na danshi kuma almajiri kuma mahaukaci da zo yana mana bara abokina da yake jab mota sai abokina ya dauki naira 20 sai ya bashi wallahi wannan mutumin sai ya kalle ni ya harare ni sai ya ce kai ba za ka bayar ba ka san abin da Allah zai baka kai ma ka bayar wallahi wannan magana sai ta shiga zuciya sai na dauko naira 50 ni ma sai na bashi wallahi mun to mun kudan zuwa wani guri shiware inda za mu shigo jigawa sai muka tara ana irin check-in din na sojoji sai ga wani bawan Allah wanda mun je fata su shi yake saukar Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya rasu sai ya fito daga mutaci malam lafiya daga ina sai muka ce daga fata su ne malam ya fita sanar da ni ba sai ce ina zuwa da ya koma mota shi sai ya dauko wata envelope sai ya zo ya ba wallahi muna wuta da muka kirga sama ga naira 50 ba abu minti 30 ba na ba da naira 50 ka ga abin da mutum ne ga ka bayar ka san abin da Allah zai baka to ga abin da Allah ya bayar to haka kyauta take ko sadaka saboda haka ku bayar kun san abin da Allah zai baku Allah ya ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh